This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan kun da lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 3 ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji abinda masu sharhi ke cewa kan dalilan da suka sa shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi zuwa ƙasar Angola a ziyarar da ya kai nahiyar Afirka. Sannan za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta kama hanyar dakatar da muhawara kan ƙudurin sake fasalin haraji da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mika mata kusan watanni biyu da suka wuce. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban, wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa, inda a yau shirin ya duba batun yin zaɓe daga ƙetare da wasu 'yan Ghana suka koka a kai. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku game da wannan ƙudurorin dokar haraji da ke gaban Majalisar Dokokin Najeriya? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sami kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola yau Talata, yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma ta kusan ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban ƙasa. Bayan rera takin ƙasa da wata ƙungiyar makaɗan sojoji ta yi, an kuma harba bindigogi 21 shi da shugaban Angola Joao Lourenço, waɗanda ke gefen jami'an diflomasiyya sun afka bakin aiki. Ina matuƙa alfahari da zama shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Angola, kuma ina matuƙa alfahari da duk wani abu da muka yi tare don sauya dangantakarmu zuwa yanzu, Biden ya shaidawa Lourenço. Babban mashawarcin gwamnatinsa a Afirka ya faɗa wa muryar Amurka cewa Biden yana kallon Angola a matsayin matakin farko na dangantakar haɗin gwiwa da Washington. Amurka ta ce tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Koriya ta Kudu, inda shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol ya ayyana dokar ta ɓaci bisa la'akari da buƙatar kare al'ummar ƙasar daga sojojin kwaminsanci na Koriya ta Arewa da kuma kawar da masu adawa da gwamnati. Abin ya bada mamaki, kuma jami'an Amurka suna yin cuɗanya da gwamnatin Koriya ta Kudu don magance lamarin. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Kurt Campbell ya faɗi a ranar Talata cewa Amurka na kallon abubuwan da ke faruwa a Koriya ta Kudu cikin matuƙar damuwa, tare da bayyana dukkan fata da cewa za a warware duk wata ƙaddama ta siyasa cikin lumana da bin doka da oda. Shugaba Joe Biden da mai bashi shawara kan harkokin tsaro a fadar White House Jake Sullivan da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken duk an yi musu bayanin abubuwan da ke faruwa, kuma ana ci gaba da sanar da su yanayin lamarin da ke faruwa, a cewar Campbell. Wata alƙalin kotun tarayya ta yi watsi da tuhumar da ake wa Hunter Biden a yau Talata, bayan da shugaban ƙasar Joe Biden ya yi afuwa ga ɗansa. Alƙalin kotun gunduma Marilyn Noreika ta rufe ƙarar mako guda kafin a yanke wa Hunter Biden hukunci. Zai iya fuskantar ɗaurin shekaru 25 a gidan yari, ko da yake a matsayinsa na mai laifi na farko zai iya samun ɗan sassauci ko kuma ya ma ƙauracewa fuskantar zaman kurkuku baki ɗaya. Masu gabatar da ƙara sun nuna adawa da watsi da ƙarar, suna jayayya a cikin takardun kotu cewa bai kamata afuwa ta shafa shari'ar ba, kamar ba ta taɓa faruwa ba. Ana tuhumar Hunter Biden ne akan laifuka uku bayan ya yi ƙarya akan fom na tarayya don siyan bindiga a Delaware, ta hanyar cewa shi ba mai amfani da miyagun ƙwayoyi ba ne a cikin shekarar 2018, lokacin da ya yarda cewa yana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin yawan bakin hauren da ba a taɓa gani ba sun isa tsibirin Canary na Spain daga yammacin Afirka a bana, a cewar sabbin alƙalamin gwamnati da aka fitar. Wasu bakin haure 41,425 ne suka isa tsibirin daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 30 ga watan Nuwamba, a cewar alƙaluman da aka fitar jiya Litinin. Adadin ya zarce na bakin haure 39,910 da aka rubuta a shekarar 2023, wanda kuma ya kare tarihin da ya gabata. Galibin bakin hauren sun fito ne da ƙasashen Mali da Morocco da kuma Senegal. Tsibirin dai na cikin tekun Atlantika mai tazarar sama da kilomita 100 yammaci ƙasar Morocco, kuma ya daɗe yana jan hankalin bakin haure da ke neman sabuwar rayuwa a Turai. An fitar da sabbin alƙaluman yayin da Spain ke bayyana shirin bayar da biza har ga ƴan bakin haure zuwa 900,000 waɗanda ba sa takardar izinin shiga ƙasar, yayin da a lokaci guda ke daƙile sabbin bakin haure masu zuwa.
Sarkilu Hashim Gumela aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban kasar Angola a ranar Talata, a ziyararsa ta farko wacce ake ganin kuma ita ce ta ƙarshe a nahiyar Afirka. Dr. Wadana Piu mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Niger ya yi wa abokiyar aikin Hawwa Sharif ƙarin bayani kan dalilan da suka sa Biden ya zaɓi zuwa ƙasar ta Angola.
Ziyarar shi da ya je Angola, in kuka diba tun da ya ɗauki ragaman mulki, ya ce kamun adadin mulkin shi ya ƙare zai zo Afirka. To bai samu ya zo Afirka ba shi wanga gaman da ya zo Angola. Kuma zuwa da ya Angola, in kuka diba kuka gani aikace-aikacen da ya bayani wanda za su yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Angola, musamman bisa hanyar jirgin ƙasa ce wadda za a yi, cewa kenan bisa harkar bitalmani ne, harkar economic ne ya zo. Tunda a yau ƙasar Angola, in kuka diba ƙasa ce wadda gaskiya demokradiyya ta jirku a nan, kuma bayan haka nan bisa kan harkar man feta da bayan wa'annan bisa kan economic ma ana iya cewa a Afirka gaskiya ƙasa ce wadda ake iya tasiri da ita zuwa yau da gobe.
Dr. Wadana Piu mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Niger kenan a hirarsa da Hawwa Sharif. To yanzu kuma sai rahotanmu na biyu. Ga dukkan alamun majalisar dokokin Najeriya ta kama hanyar dakatar da muhawara kan kudirin sake fasalin dokar haraji da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mika mata kusan watanni biyu da suka wuce. Wannan ya biyo bayan wasu muhimman bayanai da 'yan majalisar suka ce sun gano, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Da farko, majalisar dattawa ta yi wa dokar karatu na biyu, har ta mika kudirin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi, inda ta ba kwamitin makonni 6 ya gudanar da aiki kan kudirin, sannan ya dawo wa majalisar da rahoto. To sai dai daga dukkan alamu kudirin ba zai haye a majalisar wakilai ba, domin ya samu suka da adawa daga fannoni daban-daban da ya jawo har majalisar wakilai ta ce ta dakatar da aiki kan kudirin dokar da ya kamata ta yi muhawara akai yau Talata 3 ga watan Disamba, biyo bayan wata takarda da akawo majalisar wakilai ya haya ɗan Zaria ya rubuta wa majalisar, inda ya gargaɗin cewa a dakatar da muhawara kan kudirin dokar saboda an gano akwai abubuwa da dama da za a duba sannan a yi nazari a kai. Ɗan majalisar wakilai daga jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya ba da hujjojinsu na dakatar da aikin.
Mutanen da muke wakilta sun ce ba sa so, to dan Allah dole ne sai an kaka ba mana? Ai ba dole bane. Inda mutanen da muke wakilta duk lalacewar abin sun yadda sun ce suna so mu je mu sa hannu, sun yadda a matsayin mu na wakilan su za mu yadda mu zo mu sa hannu, amma dukkan abin mutanen mu sun ce ba sa so, to ai ba dole bane kai kuma sai ka kaka ba mana? Dole cewa mun hau kai mun ba abin da ake bukata.
Yanzu idan aka gyara dokar aka dawo da ita za ku yi aiki akan ta?
Idan aka yi gyaran ta sigar da muke bukata a yi,
kuma muke bukata
sigar da muke bukata shine a daina sauri, a ba abin nan dake-dakin sa, mutane su fahimci me ake bukata, kuma koda a hankali ne a fara trial a gani kafin a tabbatar da dokar, a ga mashin abin nan zai yi ko ba zai yi ba.
A bangaren majalisar dattawa ma an kwashi kwanaki da dama ana ta taruka babu dare babu rana kan wannan kudirin dokar sake fasalin haraji duk da cewa an riga an mika aikin kudirin ga kwamitin kula da harkokin kudin amma daya cikin sanatocin jam'iyyar APC mai mulki daga jihar Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba ya ce basu yadda kwamiti ya ci gaba da aiki kan kudirin ba
mu abinda muke fada ba karatu na biyu ma in an ce ma a kashe wannan kudirin zamu iya kashe ta ba ma wai ko a ce a dakatar da shi ba to amma taron da muka yi na APC senators da kuma mu senatocin arewa mun ce to wannan ya zama wajibi a majalisa a dakatar da wannan kuduri akwai abin da ake cewa da turanci ai suspending insa indefinitely for further consultations
kana ganin kuna da hadin kai ku senatocin arewa 58 a majalisar dattawan nan da za ku hana wannan kudirin doka tafiya
a yanzu din nan ina gaya miki cikin mu 58 da muka tashi a meeting mu waje mutum 52 suka zo wannan meeting din a yanzu kuma waɗanda ba su zo din ba ma sun bada uzurin su so lallai ina tabbatar miki akan wannan yanayi din kan mu ya hadu kuma wannan kamar yadda na faɗa wakilci muke yi amana ne babu yadda za a yi a kawo mana abu cikin duhu a kudundune mu ce mun mika shi ko kuma ce mun bar shi ya wuce ba za mu yadda da wannan ba in mun yi haka ba mu yi adalci ba
ita kuwa shugabar kungiyar gidauniyar marasa galihu ambassador Fatima Muhammad Gwani ta nuna farin cikin ta kan matakin da ƴan majalisa suka dauka inda ta ce wannan ya nuna cewa ana sauraron koke-koken al'umma
wannan mataki da majalisa suka dauka yayi mini dadi ina yiwa fadar shugaban kasa godiya ina yiwa sanatocinmu na arewa godiya ina yiwa majalisa ta wakilai godiya da suka ji kukan al'umma kuma suka yi fata-fata da wannan dokar
to sai dai a wata takarda da mai magana da yawun fadar shugaban kasa Bayo Onanuga ya sa hannu ya nuna cewa ba a fahimci kudirin bane shi yasa aka yi adawa da shi Bayo ya ce kudirin ba zai lalata tattalin arzikin kowane sashe na kasar ba a maimakon haka fadar shugaban kasa na da burin inganta rayuwar ƴan Najeriya ne musamman ma marasa galihu masu kokarin yin rayuwa cikin kowane hali da suka tsinci kansu a ciki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku game da wannan kudurorin dokar haraji da ke gaban Majalisar Dokokin Najeriya? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla.
Wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban a ranar asabar din nan ne 7 ga wannan watan na Disamba za a gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisu a kasar Ghana. ƴan takara 12 ne suka tsaya domin neman maye gurbin shugaba Nana Akufo-Addo. Sai dai kuma fafatawar ta fi zafi tsakanin mataimakinsa Dr. Mahamudu Bawumia na jam'iyyar New Patriotic Party ko NPP da tsohon shugaban kasar John Mahama. Na jam'iyyar National Democratic Congress ko NDC. ƴan kasar da dama ke cikin matsaloli daban-daban da suka yi wa kasar katutu. A dalilin hakan ne ƴan kasar ta Ghana da ke kasashen Turai suke ta bayyana damuwarsu kan tarin matsalolin da suka ce su ma suna fuskanta daga wajen kasar.
Ka iya kai shekara kana neman passport ka fill form ka yi komai an zana maka abin da ya kamata ka kawo ka bayar amma ka yi ka je ba a yi ba ka kira ba a dauka.
In ka ba su sunan musulmai kamar na ce suna na Khalifa yanzu a ce ma na ka haife ka na danginka suka fito na kakanninka suka fito wani takarda ake gwadawa su ƴan ganiyan ne.
Ana son a kawo lamarin bambancin kabila a cikin kasar wanda Ghana ba mu santa ba
wanda zai ci wangayi lashin da ya kamata ya duba a implement content of that law wanda zai bar mata mu feel confident mu ma mu participate in political discussions and political offices.
To a gaba kadan za a ji bukatar ta yan kasar ta Ghana na fatan ganin an gaggauta shawo kan waɗannan matsalolin tare da basu damar yin zabe a kasashen da suke da zama. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to manyan 'yan takarar shugaban kasar dai sun yi wa al'ummar kasar Ghana alkawura da dama, ciki har da batun farfado da tattalin arzikin kasar, wanda 'yan kasar mazauna kasashen Turai ke taka muhimmiyar rawa domin burin da suke da shi na ganin ya bunƙasa.
Sunana Umar Mahmud Dennis, ina da zama ne a kasar Jaman. To amma yanzu haka na zo Ghana zan jefa kuri'a.
Baƙonmu a cikin shirin namu na yau yanzu haka yana kasar, ya ce yanayin da ake ciki yana ciwo da dama tuwa a ƙwarya.
Mutanen Ghana da suke da zama a kasashen waje dama su iya su jefa kuri'a a kasashen da suke zama, gaskiya yana ci mana tuwa a ƙwarya. Sabili da akwai wasu kasashe na Afirka da suka implement wannan processing kuma sun ci amfanin shi sosai. To amma in ka zo ta fannin Ghana, an sa siyasa ci. In ka kalli development da ke tafiya cikin kasar Ghana, yawanci yana fitowa daga diaspora ne, because contributions in the end diaspora suke yi into the economy of Ghana, su suke kawo most of the foreign exchange earnings a cikin Ghana. Amma ba a bamu wannan dama mu iya mu yi mu jefa kuri'a daga kasashen da muke da zama ba. Muna fatan dai nan ba da jimawa ba an implement wannan abun, in ya so ya yi wa kowa sauki.
To daga batun ba su damar yin zabe, sai kuma matsalolin da suka ce suna cin karo da su a kasashen Turai da suka shafi aikin ofisoshin jakadun kasar. Misali, yanda 'yan Ghana ke shan bakar wahala wajen samun fasfo, a cewar Malam Sharif Tukur Musa.
Irin kudin da ake sawa in za a yi takarduna daga embassy yana da wahala kwarai, kuma efficiency wurin aikin yana da damuwa sosai. Sai ka ga kaje ka sa takarda za ka yi kaman passport ma ka iya kai shekara kana neman passport. Ka fill form ka yi komai, an zana maka abin da ya kamata kawo ka bayar, amma ka yi ka je ba a yi ba, ka kira ba a ɗauka. Sannan kuma akwai waɗansu ba ma nan da Jaman ba, wani kasashe da kuke samun labari da akwai ambassador sun mu in wani abu ya samu wani ɗan ƙasa ba su cika zuwa su saya su binciki ko su taimaki wannan wanda yake saboda shi aka sa su. Wannan duka kaga muna roko ne wani lokaci mun yi jama'an da muke kamar in diaspora kara murya a tattaru, in ya so aje ana put wannan irin such kind of situation da muke ciki na ana sa musu amma mu samu wani taimako daga wurinsu.
Zuwa yanzu dai 'yan kasar ta Ghana da suka haura yawan miliyan 4 ne ke zaune a kasashen waje, cikinsu akwai ƙwararrun likitoci da masana fasahar zamani da dama da ke son ganin sun samu damar ba da tasu gudunmuwar a shawo kan matsalolin da ƙasar su ke fuskanta. Ko da yake da akwai abubuwa da dama da ke sarar gwiwowinsu.
Sunana Alhassan Abdallah, sannan ni ne sarki da Gombawa na Jamus North Ghana.
Batun corruption ya bari abubuwa suna koma baya. Akwai mutane dewa da suka koyi aikin likita amma komawansu gida ba zai taimaka musu ba. Akwai corruption. Yan business ma in ka kai aikinka ko ka koyi wani abun ka je da shi gida, mutanen gida maimako a taimaka aikin ya ci gaba, su she su taimaka aikin ya koma baya. To shi yasa ya bari wa'annan ababen nan mutane dewa suna ganin kamar in suka koma gida ba za su ci amfani abin da suka koyi ba.
Dadin dadawa Malam Umar Mahmud Dennis ya taɓo batun waɗansu abubuwan da suka zame musu ƙarfin ƙafa.
Ana son a kawo lamarin bambancin kabila a cikin ƙasar, wanda Ghana ba mu santa ba. Mu yaki wannan, mu yaki batun corruption na biyu da kuma batun bambancin kabilan da ake son a kawo. zamantakewarmu.
To a fannin siyasar mata kuwa akwai waɗanda ke fafutukar ganin an ba wa matan gurbi. Hajiya Ramana Sharif na ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan matan.
Duk wani wanda zai ci wangayin laifin da ya kamata ya duba a implement content of that law wanda zai bar mata mu feel confident mu ma mu participate in political discussions and political offices. In ba da haka ba yana da wuya. Isa in dai aka implement the content of the law, why not in koma gida in je use skills na in help a develop country ya develop ko garin ya develop. Challenges nan ne in yayi yake bar muke jin tsoro.
Sun nuna cewa jama'ar Ghana sama da miliyan 18 ne suka yi rajista domin kada ƙuri'a a wannan asabar da ke tafe.
Na ba mutanen Ghana dukan da suke kasan waje zabe na zuwa, wanda ke da dama ya je gida ya yi zabe, wanda kuma ba shi dama ya je, mu duka mu sa addu'a Allah sa ai zaben da lafiya, a fara da lafiya, a kare kuma da lafiya.
Allah ya kawo mu ranan da za a jefa ƙuri'a, wato 7 December, ya so kowa ya je ya jefa ƙuri'an shi. Allah ya ba mai nasara, kuma Allah ya sa sakiyan da mutan Ghana suke so ta kasance haka. Allah ya karbi rukun mutanen Ghana.
Sauraronmu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin yaya kuke kallon wannan kudurorin dokar haraji hudu da ke gaban Majalisar Dokokin Najeriya? Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. To mun sami kira na farko daga ina ake kiran mu? Assalamu alaikum. Salam, kaɗan daga muryarka.
Ina wuni?
Lafiya kalau, ya sunan malamin? Lafiya kalau.
Ina Hamza Abdullahi, na masu radio bakin dogo, lafiya daga lafiya da Nasarawa.
To Hamza, menene ra'ayinka?
Ina ya fahimci shi ne da kama ku da mun da masu ban ga wannan program naku ba.
To muna godiya da ka samu ka kira mu. So menene ra'ayinka dangane da sabon dokar haraji da shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatarwa Majalisar Dokokin Najeriya?
To ni da ra'ayina gaskiya ba na goyon bayan wannan kudurin, kuma mun dai talaka mun je mu koma ga Allah. Yawa, don gaskiya in Allah wai na le ra'ayina ne wannan abu.
To me yasa baka goyon baya?
Edo masifa ce.
Ka karanta ne? Ka karanta ita dokar, kudurin dokar?
To an ce da gida, kana gidanka da kai da gidanka da yaranka, wacce za ka biya muku kuɗi.
To mun gode Hamza daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Shatima ne daga jihar Taraba.
To Shatima, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne akan wannan dokar harajin, gaskiya mu talaka ba mu goyon baya.
To me yasa?
Sai ne ta masu kuma gaskiya jojin da suke bayarwa ne ba mu gamsu da shi ba gaskiya. Ana yi ne kawai da favor wai jojin ne kawai.
To muna godiya Shatima daga jihar Taraba.
To mun gode.
Ayawa, to mun gode. To waye akan layi?
Muhammadu ne daga Yobe.
To Muhammadu, menene ra'ayinka?
Ai, ni ra'ayina gaskiya wannan harajin nan na mutum din bai ba. Dan saboda kana tafiya ba ka da kudi a ajiye ka har magariba a da da muke ma haka din gaskiya bai ba su sauke.
To ba kwa goyen baya kenan.
Ai, ba ma goyen baya ko kadan ba ka ruwa.
To mun gode Muhammadu daga jihar Yobe. Amu alaikum salam. Da wa muke magana?
Abdulrashid, Abdulrashid Jola mun ga gurbana da Sokoto, jihar Sokoto.
To muna jin ka, menene ra'ayinka Abdulrashid?
Ra'ayina da farko dai muna kira ga ƴan majalisun da kuma ainihin ina gaskiya wannan da samu al'umma alaka mu mutu da ita ba. A duba da ganin abin wannan zai cuci arewa kamar yadda ake cewa. Muna kira ga ƴan majalisi kuma muna kira ga shi shugaban ƙasar Najeriya. Sannan Allah ya shafa mu kai lafiya saboda wannan doka da kamar yadda emergency da sauran al'umma suke kira gare ta ta aiki tare Allah muna roƙone da ya ga wannan doka. To gaskiya mun yi yawa.
To mun gode Abdulrashid daga jihar Sokoto. Waye akan layi?
Hello, sabu tun mun na gari gida karamar kuma ta jihar Jigawa.
To muna jinka mutan jihar Jigawa.
To wannan doka gaskiya mu muna kiran da shi shawara ga daga shugaban kasa tunda al'umma kasar ka sun yi suwa ka san abin nan to do ana ga mu ne har yi hakuri da wannan garaji ai hakuri a kyale shi tunda al'umma ta ba ta so ai hakuri.
To
mun dai daga daga samun kudi daga gidan da mu kuma ta jiya Jigawa.
To mun gode. Waye akan layi?
Assalamu alaikum. Ina Gambo Barau Tasku.
To Gambo Barau Tasku, menene ra'ayinka?
Yawan gaskiya shawarar da zan bayar su wasu shugabannin nan tunda mu muka zaɓe su kuma zaɓi ne na talakawa idan suka kawo abu a talakawa suka nuna ba sa so sai a haƙura ba lallai ba dole za a fi yankin fitosin dinar al'amari a jama'a tunda jama'a ne suka zaɓe su kuma su ne suka kawo musu don su suka ce ba sa so sai a haƙura saboda ya san.
To mun gode Gambo Barau Fataskum wanda da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin namu a wannan lokaci. Mun gode shi kuma in Allah ya kai mu gobe. In Allah ya yarda, ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sayi han bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To madalla, da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya samu kyakkyawar tarba a fadar shugaban ƙasar Angola yau Talata, yayin da ya kai ziyararsa ta farko kuma ta kusan ƙarshe a nahiyar Afirka a matsayin shugaban ƙasa. Bayan rera takin ƙasa da wata ƙungiyar makaɗan sojoji ta yi, an kuma harba bindigogi 21 shi da shugaban Angola Joao Lourenço, waɗanda ke gefen jami'an diflomasiyya sun afka bakin aiki. Ina matuƙa alfahari da zama shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Angola, kuma ina matuƙa alfahari da duk wani abu da muka yi tare don sauya dangantakarmu zuwa yanzu, Biden ya shaida wa Lourenço. Amurka ta ce tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Koriya ta Kudu, inda shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol ya ayyana dokar ta ɓace bisa la'akari da buƙatar kare al'ummar ƙasar daga sojojin kwaminsanci na Koriya ta Arewa da kuma kawar da masu adawa da gwamnati. Abin ya bada mamaki, kuma jami'an Amurka suna yin cuɗanya da gwamnatin Koriya ta Kudu don magance lamarin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Ladies Gresham da ta taimaka ta daidaita mana sauti da ba da umarni, da kuma injiniyan mu da yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.